Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio dake kuma sai a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa kurar malaman makarantun firamare sama da 24,000 da gwamnatin jihar Kaduna ta yi biyo bayan wata jarabawa da aka yi don gano ko kuma ce don gwada gogewar malaman na ci gaba da samun musayar ayoyi musamman akan makomar malaman. Haka kuma kamar yadda kuka ji a shirin mu na rana, rahotanni sun bayyana daga jihar Bauchi cewa matasa daga jihar sun koka musamman kan yadda samun aiki ya zama sai dan wani da wani. Akan haka ne muke so za mu jira'ayoyinku kan don kan tambaya kamar haka: kan me yasa ake son nuna zuciya wai sai ka san wani babba kafin a dauke ka aiki, ko kuma komai kwarewarka? Kuma idan kowa ya gama makaranta, misali yana jiran aikin gwamnati, shin akwai gurabun da za su dauki duka kowa da kowa kowa ya samu aiki? Lambar da za a kira ita ce 1-0, a sa alamar tara tukuna sannan a sa 1 sai a sa 2-0-2-2-0-5-5. Kada a manta sai a sa alamar tara da farko kafin a jiro sauran lambobin. Za kuma kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin dawo da 'yan kasarsa da suka makale a kasar Libya da wasu kasashen duniya ta hanyar faɗaɗa ayyukan tattalin arziki da na kyautata jin daɗin rayuwar al'umma. Yayin da ake shirin taron kole na kungiyar kasashen Afirka da tarayyar Turai karo na 5 a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast, a jiya Talata shugaba Buhari ya yi alkawarin daukar duk matakan da suka dace don hana 'yan Najeriya fita kasar ba bisa ka'ida ba, a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun fadar gwamnatin shugaban Najeriya. Shugabannin Afirka da na kasashen Turai sun fara wata muhimmiyar tattaunawa yau Laraba akan batun kaurar jama'a, muhimmin batun da ya ja hankalin duniya tun bayan bullar wani bidiyo da ke nuna alamun ana saida 'yanci ranar daga yammacin Afirka a matsayin bayi, abin da ya janyo tofin allatsi ne daga sassan duniya daban-daban. Da yake mai da martani akan bidiyon, shugaba Buhari ya ce abin takaici ne ganin yadda ake saida wasu 'yan Najeriya kamar awaki akan dala kalilan a kasar Libya.
Tsohon kwamandan sojojin Kuroshiyawan Bosnia Slobodan Praljak ya mutu yau Laraba bayan da ya sha guba cikin wata kotu a birnin Hague, bayan da wani alkalin kotun Majalisar Dinkin Duniya ya sake tabbatar da hukuncin daurin shekaru 20 da aka yanke masa tun farko a saboda kisan kare dangi akan musulmin Bosnia. Hukumomin shari'a na kasar Netherlands sun ayyana wannan dakin da aka yi shari'ar a kotun bin kadin manyan laifuka ta tsohuwar Yugoslavia a zaman inda aka aikata laifin, a bayan da Prelek ya dauki ruwa cikin wani kofi ya sha, sannan ya ce ni ba wanda ya aikata laifin yin yaki bane. Wani mai gadi a kotun ya ce an shafe fiye da awa daya likitoci suna duba Prelek bayan da ya ce masu ya sha guba. Wannan lamarin ya faru ne a yayin da kotun bin kadin laifuka ta yaki ta Majalisar Dinkin Duniya ta sake jaddada hukuncin da aka yanke ma Praljak da wasu manyan shugabannin soja da na siyasa su 5 daga Bosnia da Croatia, waɗanda a shekarar ta 2013 aka samu da laifin aikata laifukan yaki cikin shekarun 1990.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar, yayin da ƙasar ta sanar cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRTV mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfuran Hwasong-15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta Koriya. Biyo bayan gwaje-gwaje makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya, kasar ta yi kirarin cewa makamanta za su iya dira kan kowane bangaren Amurka. Amma wannan shine karan farko da kasar ta iya cimma haka saboda sabon makaman da ta kera, wanda jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa suka amince da cewa makaman zai iya yin tashi mai nisan da yafi waɗanda kasar ta gwada harbawa a baya.
A wajen wani taron sujadar da dubban 'yan Myanmar suka halatta a birnin Yangon, birni mafi girma a Myanmar, yau Laraba, Mafafaruma Francis ya yi magana akan buƙatar yin gafara da kuma kaucewa yin ramuwar gayya. Sai dai karo na biyu kenan kai tsaye bai ambaci batun kisa da kuntatawar da aka yi wa musulmi Rohingya ba a ziyarar da yake yi ta kwanaki hudu a ƙasar, bayan da ya yi jawabi akan mutunta addinin wasu a wata ganawa da ya yi da jami'an diplomasiyya jiya Talata. Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, kurar malaman makaranta fiye da sama da 24,000 da gwamnatin jihar Kaduna ta yi biyo bayan wata jarabawa da aka yi don gwada gogewar malaman na ci gaba da samun musayar ra'ayoyi musamman akan makomar malaman. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikira ya aiko mana.
Kimanin makonni uku da sanar da sallaman malaman makarantun firamare sama da 20,000 a jihar Kaduna da gwamnati ta yi biyo bayan wata jarabawa da aka yi don gwada gogewar malamai. Al'umar jihar da masana na ci gaba da tattauna makomar waɗannan malamai da kuma makomar ilimi a jihar Kaduna. Barista Mustapha Musa Marabanjos malami ne a jami'ar Bayero ta Kano kuma yana cikin masu bashin baki.
Gaskiyar magana babban matsala ni a fahimta ta shine matakin da gwamnatin, ko mace hanyar da gwamnatin take kokarin bi wajen kawo ƙarshen matsala harkar ilimi a jihar Kaduna. Akwai jihohi da yawa da suka samu kansu a cikin wannan yanayin, sannan sun yi iya bakin kokarin gyara matsalar ilimin ba tare da sun samu matsala irin wannan ba.
Ana magana ne cewa malaman fa wasu ba za ma su gyaru bari, babu ne dole cire sun, shine mafi ala.
To ai ba zai yi ka haɗa mutane ba kai musu kuɗin goro gaba ɗaya. Alal misali shi fi tsarin ilimin nan tsari ne na koyar da darussa mabambanta. Yaushe za ka zo ka tattara su a cikin aji ɗaya, ka ce da mai koyar da lissafi, da mai koyar da turanci, da mai koyar da kimiyya, da mai koyar da yanayin zamantakewa, ka ce za ka haɗe su a aji ɗaya kuma kai masu jarabawa iri ɗaya, kuma kai tunanin waɗannan mutanen su ci jarabawa a matakin da kake so. Haka zai yi ba.
Kuna nufin gwadawar da aka yi ba a hau kan wannan tsarin ba?
Gwadawar da aka yi ba a hau kan wannan tsarin ba, tunda in ai gwamnatin daga baya da cece ku ce yawa, ai ta fito da takardar ko kuma cikin takardun bayanan yadda aka yi aka tantance abin jarabawa da aka yi malaman. Za ka jarabawa ce wanda aka yi ta kusan bai ɗaya, na ka dole da ƙarshe a samu matsala. To na biyu kuma shine maimakon yin hakan mai zai hana ce a jarraba su waɗannan malamai a ba su horo na musamman ba dukansu ba. Don ba zai yi a ce kana da malamai ba jiha kamar Kaduna, a ce kana da malamai sama da 30,000, a ce amma ka yi musu jarabawar tantancewa a ce sama da mutum 20,000 daga cikinsu ya faɗi. Wannan wani abu ne wanda hankali ba zai kama ba. Kamata a ce an tattara malaman nan, an nemo ƙwararru ta fuskar karantarwa, a zo a zaunar da malaman nan, a yi musu bita, ingantacciyar bita ta wani lokaci, sannan a bi hanyoyin da ya kamata a bi wajen tantance inda ake ganin cewa za su iya amfanar wannan tsarin na harkar ilimin jihar Kaduna a cikinsu. Sannan wasu daga cikinsu wanda ake ganin cewa an kai ƙarshen matuƙar gano cewa su ba za su iya yi ba, to shikenan wannan in an canza su da wasu a ba su wani aiki ko kuma a sallame su tare da ba su haƙoƙinsu, wannan bai zama illa ba.
Sai dai mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwani ya ce gwamnatin jihar Kaduna ta zo da wannan tsari ne da nufin tsaftace tsarin ilimi.
Mu dai abin da muka sani, duk wani abu wanda ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta yi domin maido da martabar ilimin firamare, insha Allah za a yi babu gudu, babu jiha da baya. Kuma manya mun bayyana a matsayinmu da cewa makaho bai jagorantar makaho. Muna son mu daidaita kuma saisaita aikin malanta a jihar Kaduna. Kuma alhamdulillah yanzu ɗinnan dubun dubatan wanda su nemi aikin malanta suke ta zuba takardar neman wannan aikin.
To ko me ra'ayin wasu al'umar jihar Kaduna game da wannan tsari na tsame wasu daga cikin malamai da gwamnatin jihar Kaduna ta ce sun kasa cin jarabawa saboda haka suna gurgunta ilimi?
Sunana Muhammad Lawan na mai gida. To maganar ra'ayin ingancin malamai abu ne mai kyau saboda ai ilimin ake dubawa, amma in gyaran za a yi ai ya kamata a bi hanyoyin da ya kamata a yi gyaran, ba wai a waye gari ba a ce malamai adadi kaza sun faɗi jarabawa. jaraba ai akwai hanyoyin da ake bi ayi mai malamai jaraba domin a gwada ingancin su sannan mun sani a cikin su akwai baragurbi amma ba za a ce duka sun zama baragurbi ba
sunana Saminu Umar Alajawa wannan yana da kyau ilimi shine ginshikin al'umma ba wata al'umma da za ta bunkasa a duniya face tana da ilimi da gaske idan ka hada adadin waɗannan mutanen 21,700 na ga 80 dole za ka samu waɗanda ba su cancanta a ce suna shiga su koyar da yara ba to amma hanyar da za a bi a tsame su ba ita aka bi ba waɗancan da ake cewa ba su iya ba daga cikin waɗannan da za a ɗauka akwai malaman su a cikin waɗancan to kaga wancan da ake cewa bai iya ba shine ya koyar da wanda za a ɗauka
assalamu alaikum sunana Mansur Sani Sadu kowace al'umma ta san ilimi tace ginshikinta babu ilimi ba al'umma
Wannan mataki na gwamnatin jihar Kaduna da ya sa kungiyoyin kwadago a jihar Kaduna na ta tirje cewa ba za ta taba sabuwa ba. Yayin da gwamnatin ke dagewa cewa ta riga ta dauki matakin ba gudu ba ja da baya don su ta tabbatar da ta tsaftace tsarin ilimi. Isa Lawli Kara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Wannan kidan tika ne wannan batun tika.
Tuma da Allah a gaida Isa Lawli Kara. Kafin bude layin karin wayar da za a kira, gwada shakata da wannan. Kuma yanzu kuma sai a gwada zamu bude laika namu domin a kira a bayyana ra'ayi
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Kuma da Allah mun samu kira na farko daga Sokoto. Wake magana daga jihar Sokoto.
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Mai magana mataimakin shugaba na kungiyar ma'abuta kiran kafafin yaɗa labarai da cigaban ƙasa ta jihar Sokoto Usman A. Bello Bonkari, karamar hukumar mulki ta binjiya jihar Sokoto Najeriya.
To Malam Usman, muna sauraron ka.
Sai dai da yake korafin ga fara na service din kara ina kusa ga kara ban ji dan abin da kuke da tattauna ba da za dan tasamin da Allah dan kanun labaran.
To a gurguje me yasa ake nuna san zuciya wajen daukar mutane aiki dole sai ka san wani babba kafin a dauke ka aiki sannan idan ma misali an cinka kammala karatun za a ci gaba da jiran gwamnati za ta iya samar da guraben za a dauke kowa da kowa aiki?
Na'am to gaskiya abinda duke kawo wannan abin ba kamar cin hanci da rashawa da kuma irin yadda shugabannin mu ke dokar talakawan su ba bakin komai ba da zai nan kadi ba yanzu abin da ke faruwa yau ga mutun ya kwarike ga aiki ga takardun shi lafiya lau amma idan bai da wani galihu ko wata gata sai ga bai samu aiki a Najeriya to wannan abubuwa ne da ya kamata a ce talakawa sun daga farkon zabe za su tsara zabe wanda ya kamata su zaba domin ta hakan gane za su samu wanda zai daukan musu mutanen su na kirki kuma a dawo daga rakiyar takardu a dawo da rakiyar kwarewar mutum duk aikin da za a doka shi fatan mu Allah shi muna jagora nagode Usman A. Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta binjiya jihar Kaduna Najeriya ku tashi lafiya
to madalla mun gode bane ku kira zuwa Kaduna baki magana da Kaduna
to Ibrahim Jarmai barka da yammaci
barka da
sunana Murtala ina kiran ku da garin riga sa Kaduna tare da Najeriya
to Murtala muna sauraron ka
to madalla na ji maudu'i amma kuma ina fara godiya da jinjinawa Malam Muhammadu Buhari ya nuna cewa yana sauraron wannan kafa naku kenan koke-koken da muke akan yan uwanmu na Libya to madalla to wannan maudu'i da ake kai gaskiya abin da muke ta kokari da wannan gwamnati ta duba kenan haka ya nuna har yanzu akwai matsaloli a ma'aikatun gwamnati da ne zaman kansu a ce sai ka san wani zai dauke ka aiki kaga haka zai zamanto in wani na kan kujera a ma'aikata dangin zai ta jira yake su gama makaranta ya dinga samun musu aiki da fatan za a gyara wannan kuma kan dalibi bai ce zai shiga makaranta dole sai gwamnati ta ba shi aiki ka shiga makaranta ne dan ka samu ilimin da zaka kirkiro wani abu ka samu yadda zaka dinga samun taro da sisi ba wai a wani ya baka aiki ba amfanin ai neman ilimi kenan da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mun gode kwarai har yanzu muna jihar Kaduna wake magana wake kan layi
to me magana shine Akarami daga shi Abubakar Gomage Kaduna shugaban kungiyar mutulaka na kasar shin jihar Kaduna
to Akarami muna sauraron ka
to gaskiya wannan babban magana ce kuma alfaka ku a dare amma gaskiya zai ni dai ban san ga wazan icha ba za a magana wannan abun amma wannan abun tsakanin da Allah abin da take nan wanda ya hausa gwamnati ya kaza ga kuma za gawo ɗan uwansa amma shi kanshi shugaba bai bala ga makarabansa san ta kawo ɗan na kusa da sa saboda wannan alharman da kuma sa za ku lai a kusa da shi to mutuwa kamfanoni ne da masuncin wuraren masana'o'i da suka mutu inda ba da haka ba ba a dogara da aikin gwamnati kaga amma da masana'antu suna aiki da kamfanoni suna aiki to duk wannan abin a samu sauki amma aikin post ma haka ko uniform wallahi yana wahala samu dan haka dai mutum dai samu ilimin dai domin ko su tuka ina gaba gadi kenan sai mai ilimi Allah ka su karkashin wannan abu nagode ku Allah ta lafiya
to madalla mun gode bari mu ketara zuwa jihar Plateau waye daga Jos
eh akwai gari ne mai saji da kake Okay. Ina zama cikin lokacin.
To, muna sauraron ka.
Ni shawara na kan gwamnati da kai.
To, muna jin ka.
Domin gaskiya na ji kaman wannan mutan da aka kore wajen cikin shi ne wani na gani gaskiya ta yi yawa domin wanda aka same shi daga cikin tsibirin jirgin ruwa na ba su yawa. Kuma wani zai iya samu kansu da cikin mewa sun haka hankali da wanda za su samu aiki yi ba.
To misali waɗanda idan misali an gama karatun kana ganin gwamnati za ta iya samar da guraben da za ta dauki kowa aiki?
Eh?
Gwamnati za ta iya samar da guraben da za ta dauki kowa da kowa aiki in aka ce za a tsaya jiranta ta dauki mutane aiki bayan an kammala karatun?
Eh, kuma a taimaka da su waɗannan wanda su samu aiki da kai su samu aiki ne.
To madalla mun gode. Bari mu ketara zuwa jihar Nasarawa. Na Nasarawa kana ji na? Waye daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
Assalam. Kai ka da dan kungiyar Murma Abuta ka fafanya a labari shi gaban kasa. Sunana Shaibu Zidan daga nan cikin garin Kishi.
To mallan Shaibu muna sauraron ka.
To masha Allah gaskiya gwamnati bayan da za a ce ta dauki dukkanin waɗanda suka gama karatu aiki. Abinda nake so in ja hankalin waɗanda suke karatu. Ya kamata akwai mutanen da suna karatu kuma suna koyon aiki. Kaga wannan zai taimaka musu idan sun gama karatun su ci gaba da aiki. Saboda gaskiya yanda muke da dimbin masu karatu ko kuma ce dimbin dalibai ba zai yi a ce kowanne gwamnati sai ta bashi aiki ba saboda haka gaskiya wannan ya kamata a ce su kansu daliban suna koyon sana'a domin su tallafa kansu ba sai sun jira gwamnati ba wannan shine a takaice sunana shi Aibu Zan yanke kifi jihar Nasara mun ba kungiyar mai mabuta kafafen yin labarai a tashi lafiya a Radio BYOA
to mun gode kwarai bari mu koma Gombe waye daga Gombe
Shehu Sale ne daga Gombe
to muna sauraron ka man Shehu
To madalla gaskiya aiki a neman aiki ga gwamnati yana da wahala domin sai ƴaƴan masu hannu da shuni. Domin yanzu idan aiki kake nema in ka gama in dai ga ana tallan aiki za a dauka to dama bai wuce malaman makaranta bane. Amma abin da ya shafi manyan wurare sai dai kaga sun raba ƴaƴan su an raba ƴaƴan sanatawa ne an kawo sarki kaza an ba wai haka suke rabawa. To da fatan dai mun roƙo Ubangiji Allah ya gyara mana wannan abu.
To amin.
Na gode ni ne mai magana Shehu Sale daga Borarin Gombe Najeriya.
To mun gode bari mu ketara zuwa Damaturu. Wake magana wake kallai daga Damaturu.
Wala Abubakar harka ne.
To Damaturu. Abubakar rage radion ka. Na ina jin kana
rage.
Yawwa. To mu je zuwa muna sauraron.
Babban matsalar da yake faruwa a Najeriya akwai selfish. Shine yake faruwa. Akalla yanzu shekara na 27 da gama makaranta amma ba samu aikin gwamnati a kasar nan ba sai dai kama-kame kawai nake
eh to amma kana ganin dama aka ce idan misali kowa ya makaranta zai tsaya dogaro ga gwamnati kana ganin gwamnati za ta iya samar da guraben da za ta dauki kowa aiki
gaskiya ba za ta iya ba sai dai kowa ya je gofri ya koyi sana'a kawai a kasar nan dan kasar ta riga ta bukar ba kamar da bane yanda ake tunani
to madalla mun gode bari mun ketara zuwa Kaduna na Kaduna wake kan layi da Kaduna
assalamu alaikum jarumai barka da aiki
to barka da
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rekoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Kawai Musan Garo, muna sauraron ka a gurguje.
To alhamdulillahi, gaskiya al'amari idan muka dauki wannan matsalolin da ke faruwa a Najeriya, ka lura da kyau in mu kanmu abin da yake damu mu kenan. Yanzu ka ce in ba kai banga siyasa ko kai wannan sakamakon da za a masa sakamako da aiki ba, to shine ake samun irin wannan matsalolin. Ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ga al'umma bai daya. Kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar kafarorin da ke jihar Kaduna a daure a tashi wasu daga ciki domin a sama wa talakawa aikin yi. Kuma da ƙarshe ina yi ta ya shi kanshi Oga Eliasu, shugaban Eliasu haihuwar da aka yi mai gobe suna a gidan shigarcin daura. Allah subhanahu wa ta'ala kai
mu. Mun gode Musan Garo, mun gode ƙwarai da gaske. To madalla anan za mu kai ƙarshen ɗaukar wayoyin naku, sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.
Wasanni a taƙaice.
Za mu so mu labarin na wasanni yau ne a nan gida. Chairman kuma sasanci Kotoko Dr. Kwame ce ya yi barazanar yin murabus bayan aron gama da magoya bayan clubin saboda rashin fahimtar juna dangane da yarjejeniyar ɗaukar nauyin clubin da wata masana'antar giya Happy Man Bites da ke a Kumasi ta yi. Dr. Che bai yadda da dangantan Kotoko da masana'antar giya ba, sai dai magoya bayan clubin din sun amince da yarjejeniyar da sun kakkulla. Akan haka yake kira lalle a kori chairman council din magoya bayan clubin, in ba haka ba zai yi murabus. Jadawalin FIFA na watan Nuwamba ya nuna kasar Senegal ce ta daya a Afirka na 23 a duniya, Tunisia ne na biyu, kasar Egypt na uku, Democratic Republic of Congo na hudu, sai Morocco a matsayi na biyar, Burkina Faso a matsayi na shida, Cameroon bakwai, Nigeria takwas, Ghana tara, Cote d'Ivoire na goma. A matsayin duniya kuwa Senegal ne a matsayi na 23, Tunisia 27, Egypt 31, DR Congo 36, Morocco 40, Burkina Faso 44, Cameroon 45, Nigeria 50, Ghana 51, Cote d'Ivoire 61. Game da abin da tsohon dan wasan Ingila kuma mai daukan nauyin fitar da rukunonin wasan cin kofin duniya da za a Rasha, Gary Lineker ya ce dalilin rashin kyawun matsayin Najeriya a ainihin jadawalin na FIFA wannan din ya sa Najeriya ta sami kanta a pot 4 na fidda rukunonin. Wannan kenan ya sa Najeriya za ta iya shiga cikin rukunin nan da ake cewa rukunin mutuwa, wato group of death, inda za ta iya yin gumurzo da kasashe kamar su Argentina, Faransa da Mexico. Haka ma kasar Ingila za ta iya fafatawa da Belgium, Senegal da Japan a rukuni na B. Duk waɗannan dai za su tabbata ne bayan an gabatar da rukunonin da za su fafata a ɗaya ga watan Disamba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Robert Mugabe ya sauka daga mukamin shugaban kasar Zimbabwe a cikin satin da ya gabata bayan da majalisar dokokin kasar ta fara haramin tsige shi. Wannan ne ya kawo ƙarshen mulkinsa na kama karya da ya kwashe shekaru 37 yana yi, wanda kuma a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wata dama ce ta musamman ga kasar ta sake budewa kanta wani sabon tsarin rayuwa. Shi ne tsohon shugaba Robert Mugabe, an zaɓe shi ne a matsayin Prime Minister Zimbabwe a shekarar 1980, sai kuma a shekarar 1987 ya zama shugaban ƙasa. Bayan da aka canza tsarin mulkin ƙasar, aka ƙirƙiro kujerar shugaban ƙasa mai cikakken iko. Kuma tun daga wannan lokaci ne ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. Zamanin mulkinsa dai, Amurka ta yi Allah wadare da yadda gwamnatinsa ke take haƙƙin bil'adama da ma yi wa dokar ƙasa karen tsaye. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suka sa Amurka ta bi sauran ƙasashen duniya na kira ga ƙasar ta Zimbabwe da ta rungumi tsarin demokuraɗiyya mai sassauci ga jama'a. Jim kaɗan da rantsar da shi a matsayin sabon shugaban tsohon mataimakin shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya alƙawarin buɗe wani sabon shafi mai cike da alfanu ga mulkin demokuraɗiyya. Sakatare Tillerson ya ce yin murabus ɗin Mugabe wani babban abin tarihi ne ga ƙasar ta Zimbabwe, don haka muna yi wa 'yan ƙasar barka. musamman waɗannan da ba su yi ƙasa a guyo ba, sai da suka ga cewa Mugabe ya san inda dare ya masa, kuma suka yi hakan cikin ruwan sanyi ba tare da tada jijiyan wuya ba, na ganin cewa lokacin canji fa yayi. Don haka fatan Amurka shine daga an kai ga ranar da za a samar da zaɓe sahihi, ingantacce, karɓaɓɓe kuma amintacce, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert.
The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international.
Tace ba shakka mutanen kasar Zimbabwe sun bayyana ra'ayinsu ne na buƙatar samun sabon canji wanda zai kawo ƙarshen wariyar da kasar take fuskanta, kana hakan ya ba ta damar sake shiga cikin sauran kasashen duniya, duk da yake ƴan ƙasar ne za su tabbatar da yiwuwar hakan. Har wa yau, Tillerson ya ce muna kira ga shugabannin ƙasar ta Zimbabwe da su aiwatar da manufofin demokuraɗiyya da na tattalin arzikin ƙasa da za su zama masu amfani ga 'yan ƙasa a halin yanzu da kuma zuwa gaba. Ya ce mu kuma za mu ci gaba da marawa ƙasar baya yayin da waɗannan manufofi nata ke ƙara haɓaka. Jakadan Amurka a ƙasar ta Zimbabwe, Harry Thomas, ya ce dangantakar Amurka da ƙasar ta Zimbabwe da shugabanta Emmerson Mnangagwa abu ne da zai dogara ga manufofin nan da aka zayyana tun farko. Jakadan na Amurka ya ce wannan wata dama ce gare shi da majalisar zattarwarsa da su yi aiki sau da ƙafa da kundin tsarin mulkin Zimbabwe na shekarar 2013. Wannan shi ne abin da za mu faɗa musu, cewa wannan dokar ƙasar ku ce kuma demokuraɗiyyar ku ce, doka ce da kai kanka kai mata tofin albarka a lokacin da kake ministan shari'a, kana daga baya a lokacin da kake rike da kujerar mataimakin shugaban ƙasa. Don haka karka manta, wannan abu ne da ya shafi mutanenka, saboda haka sai ka tabbatar ka yi aiki da ita. Mu kuma Amurka za mu samu hanyar da za mu taimaka maka da kai da ƙasar taka. Amurka dai ita ce a kan gaba wajen ba da agajin raya ƙasa da na jin ƙai ga al'ummar Zimbabwe, domin ko a shekarar ta gabata Amurka ta ba ƙasar gudunmuwar dala miliyan 253. Sakatare Tillerson ya ce Amurka na mai goyon baya sosai ga samar da ƙasar Zimbabwe mai bin tafarkin zaman lumana, demokuraɗiyya da kuma bunƙasar arziki. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu na wannan lokacin, ga Maryam da labarai a takaice.
A takaice, shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin dawo da 'yan ƙasarsa da suka makale a ƙasar Libya da wasu ƙasashen duniya ta hanyar faɗaɗa ayyukan tattalin arziki da na kyautata jin daɗin rayuwa al'umma. Yayin da ake shirin taron ƙoli na ƙungiyar ƙasashen Afirka da tarayyar Turai karo na biyar a birnin Abidjan na Ivory Coast, a jiya Talata shugaba Buhari ya yi alƙawarin ɗaukar duk matakan da suka dace don hana 'yan Najeriya fita ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun fadar gwamnatin shugaban Najeriya. Tsohon kwamandan sojojin Kuroshiyawan Bosnia, Slobodan Praljak, ya mutu yau Laraba bayan da ya sha guba cikin wata kotu a birnin Hague, bayan da wani alƙalin kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 20 da aka yanke masa a tun farko a saboda kisan ƙare dangi a kan musulman Bosnia. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar, yayin da ƙasar ta sanar da cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba, wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin Hwang Song 15.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Sa'i da Hamdan da ta hada da kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Zubair Usman, Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.